Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kowa na lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a wannan Larabar 5 ga watan Yulin shekarar 2017. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41 da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook. Masu gabatarwa Safinatu Sada Sodengi da ni Maryam Bashir Bugaji.
Kamar kowace Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau zamu dubi akan maganar ƙidayar jama'a. Shin menene ma alfanun sanin yawan jama'a a ƙasa?
Idan ba a tsaya an yi nazari akan kididdigar dan adam da matsalolin da ke tattare da shi ba, za a iya zuwa a shiga lokacin da dan adam yawan sa zai zo ya wuce yawan abinci da kayan buƙatun rayuwa da ake da su a duniya.
To kafin ku ji wannan bayanan daga Zaura Muhawarar Yau da Gobe, sai mun karanto amsoshin tambayar da muka tura muku ta shafukan mu na Facebook da Twitter.
Sannan za ku ji dan iya duk a cikin wannan shiri na Yau da Gobe.
A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin ko kun san muhimmancin yin ƙidayar jama'a ga al'umma? Zaɓen farko daga Baban Sadiq Malama Kutama ya ce, salamu yau da gobe, Allah ya ƙara taimakonku a bisa aikinku. Ni abinda na sani game da ƙidaya shine sanin yawan al'ummar ƙasa kawai, amma baya ga wannan sai dai in saurare ku in ji ƙarin bayani daga masana. Ku tashi lafiya.
Sai Ahmadu Abacha Macina ya ce, yau da gobe, an gaishe ku da ƙoƙari. Muhimmancin yin ƙidaya ga al'umma shine dan a san yawan adadinsu, ta yadda idan za a yi musu ayyukan ci gaba ko ba da tallafi daga gwamnati, za a ba da wadataccen kuɗin da zai isa a yi ayyuka da su.
Hafizu Balaraba Gusau ya ce, muhimmancin sababba ne domin ku haka yana karawa gwamnati karfin gwiwar yadda za ta ke kasafta kuɗi ta fannin tattalin arzikin ƙasa har ya kai yawan yadda al'umma za su amfana da arzikin.
Sai Anderson Ture ya ce, ƙidayar mutane na da muhimmanci sosai, musamman ga gwamnati ta wurin kasafin kuɗi, tura kayan agaji, tallafi, kuma wurin shirya zaɓe da dai sauransu. Yau da gobe a huta lafiya.
Sai Idris Mai Sallah Ibrahim ya ce, a fahimtata, domin sanin adadin mutanen ƙasa tare da raba arzikin da ƙasar ke samu daidai da yawan mutanen da ke zaune a kowane yanki.
Sai Kamal S. Waire ya ce, yau da gobe, amfanin yin ƙidayar jama'a yana taimakawa gwamnati ta san yawan jama'arta, idan kuma ta tashi kasafin ta san yadda za a ba wa kowanne ɓangare nasa kasan.
Sai Umar Sanda Fela ya ce, salamu yau da gobe, aikin ku yana ilmantar da mu game da tambayar ku. Muhimmancin sa yana da yawa, ƙasa za ta san ƙimar mutanenta, za ta samu yadda za ta yi musu aiki.
Sai Shafi'u Garko Zabaru ya ce, ƙidayar jama'a na da matuƙar amfani, musamman ga ƙasashen da gwamnatocinsu suka ɗauki hakan da muhimmanci. Saɓanin ƙasarmu Najeriya, inda za a yi ƙidayar domin a ce muna da yawa a duniya, wasu ma na maida abin siyasa, ƙabilanci ko ɓangaranci.
Sai Sani Bello Isma'il ya ce, yau da gobe, lallai ƙidayar jama'ar ƙasa na da matuƙar muhimmanci, domin ta haka ne hukumomi ke iya fahimtar irin nauyin jama'arsu da ke kansu wajen inganta harkar ilimi, lafiya, noma, raya karkara da ma uwa uba harkar tsaro.
Sai Ibrahim A. Abubakar ya ce, yana da matuƙar muhimmanci a wajen gwamnatin da take son ci gaban 'yan ƙasarta. Hakan zai ba ta damar yi musu wasu abubuwa ba tare da ta sha wahala ba, tunda ta san adadin 'yan ƙasarta.
Sai Aminu Kano na Maida ya ce, salamu yau da gobe, ƙidaya tana da amfani don sanin waɗanda suke mutuwa da kuma waɗanda suke rayuwa, da kuma idan gwamnati za ta ba da tallafin kare lafiyar al'umma za ta yi amfani a wannan ɓangarori da makamancinsu.
Sai Ado Aliyu ya ce, a wurin talaka kan ba shi da wani amfani.
Sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce, ya kamata a ƙidayar da za a yi nan gaba a yi amfani da tsari mai kama da na card reader domin kaucewa yin aringizin al'umma.
Sai Sani Clever ya ce, ƙwarai ma kuwa, domin gwamnati ta san yawan mutanen ƙasarta domin tunkara matsalolin jama'arta.
Sai Safiyana R. Chinadi, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce, salamu yau da gobe, saboda a san yawan al'ummar ƙasar, kuma kowace jaha ma ta san yawan mutanenta.
Sai Baguda Haruna ya ce, yau da gobe ikon Allah, lalle jama'a da yawa sun san muhimmancin kidayar jama'a sai dai ba su san amfanin sa ba da jama'a sun san amfanin kidayar al'umma su tuda kowa ya zauna lafiya da ƴan uwansa a Najeriya ku kuma yau da gobe Allah ya saka muku da alherin sa amin
sai Sani Suleiman Daura ce salam yau da gobe kidayar jama'a na da matukar muhimmanci sosai to sai dai zan iya cewa ga ƴan Najeriya wannan kidaya ba ta da wani muhimmanci domin da yinta da rashin yinta duk daya babu abin da al'umma ke karuwa da shi sai tsabar takeici da kaicu domin ko an tantance yawan ku babu wani canji ko ci gaba da zaku samu fata na Allah ya sa mahukunta su farga da dalilan da ke sa ayi wannan kidaya ta census domin samun ci gaban al'umma
sai mai sarauta Gambo Muhammad yace assalamu yau da gobe mu har yanzu a Najeriya yawancin mu bamu sa amfanin kidaya ba saboda ko an yi ba a yin amfanin da ya dace da ita dama a san yawan al'umma ta kowane bangare idan an tashi ba da tallafi ko lokacin kasafin kudin shekara sai a la'akari da yawan ku na wannan kidayar da aka yi
sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace yau da gobe to a gaskiya ni dai iya sani na amfanin sa ya takaitu wajen fada wa duniya cewa Najeriya na da mutane miliyan kaza amma sam wannan lissafi bai da amfani domin bai taimakawa wajen kaiwa mutanen karkara ababen more rayuwa duk da an san suna da yawa ku tashi lafiya
sai Adamu Muhammad dan Bojuwa yace yau da gobe ni dai ban sa amfanin ta ba domin naga ba taimaka ma al'umma gwamnati take ba koda tayi kidayar fatan mu dai Allah ya sa mu dace
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @sani shaga yace hakika yin kidayar jama'a wani abu ne mai kyau domin taka ne gwamnati za ta san yawa al'ummar ta
sai Adbakira Daurawan yace a gani na shike nuna gwamnati abubuwan da mutanen ta suke bukata game da ayyukan yi da sauran su
sai @jamilu Muhammad G yace don gwamnati ta san yawa al'umma da sanin fadin kasa da kuma samarwa mutane aikin yi da gina asibitoci da makarantu
sai da ƙarshe @s mai langelange yace muhimmancin yin kidayar jama'a shine saboda gwamnati ta ji dadin tsarawa al'umma harkokin more rayuwa daidai da yawan al'ummar da ke yankin
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni
to kina yana ji ki dubo ni
yana ki faruwa mun rasuwa ne
Allah sarki waye rasu
wallahi Maryam babba aminiya ta wadda bani da kamarta
Allah
ta yi ciwo ta yi jinya shekara 1 da wata 8 ta rasu ranar litinin
Allah jikanta da rahama Allah rahamshe ta
amin amin to wakilinmu Muhammad Kwari ya tattauna da wasu bayin Allah game da muhimmancin kidayar jama'a ga al'umma inda ya magana da Malam Dalladi Baba Daradara masanin kimiyyar kidaya sai Dr. Muhammad Hadi Musa mai nazarin al'umma kuma da kwararre a harkar iyali sai kuma Malama Maryam Ibrahim Hadi mai gwagwarmaya kan abubuwan da suka shafi al'umma
zan fara da doctor me yake kawo maganar yawan jama'a din nan zamantakewa su da sauran
wato yana da matukar muhimmanci tattaunawa akan nazari na kididdigar dan adam saboda abin da nake so mu sauraro ya fahimta shine duk inda dan adam yake dole sai an auna yawan sa an auna bukatun sa an auna wato matsalolin sa da sauran su kamar misali mutun ne yana da iyalin sa sai ya san yawan matan sa yawan ƴaƴan sa yawan barorin sa irin yawan abincin da suke bukata gurin kwanan da suke bukata yanayin tsaro da suke bukata duk sai mutun yana da wannan kididdiga a zuciyarsa sannan zai iya samarwa da iyalin sa dukkanin abubuwan da suke na bukatar rayuwar su to wannan shine kamar yadda yake in an shigo cikin al'umma a unguwanni sai an san yawan mutane don saboda a san bukatun su a karamar hukuma sai an san yawan mutane don a san bukatun su na ruwan sha bukatun su na transformer ta wutar lantarki bukatun su na makarantu haka zalika kuma an zo matakin jiha sai an san yawan su don saboda gwamnatin jiha ta san irin yadda za ta samarwa da al'umma irin waɗannan abubuwan na bukatar rayuwa ta kuma ba su cikakken tsaro sannan kuma a mataki na gabaɗe tarayya ta Najeriya to daga cikin abubuwan da yake masu muhimmanci na kasan wannan kididdiga akwai abubuwa da dama da masana suka tattauna akai al misali akwai abin da yanzu wanda kai magana akai na cewa wato adadin mutane na Najeriya zai karu zuwa wani lokaci wanda wannan kididdiga da aka bayar ta wannan nazari shi ake kira population explosion ma'ana wato wani ninninkuwa da wato yawan dan adam zai yi a Najeriya to su dalilai da dama waɗanda lokacin yanzu ba zai iya bamu dama mu tattauna ba daga cikin waɗannan dalilan shine kana ƙara gwamnati tana ƙara kokarin samar da abin da ake ce primary health care wurin kare mata daga mace-mace idan su zo haihuwa da kare jarirai daga mace-mace da kuma samar da kyakkyawan yanayi na kula da harkokin lafiya a matakin farko to wannan zai jawo ninkuwar al'umma wanda kuma shi ma yana da nasa abubuwan da ya kamata a ce an zauna an yi nazari akai, masana za su yi magana akai. Daga cikin akwai abin da ake cewa population pyramid, wato wani jadawali ne da ake shirya shi, ake zana shi, ake tsara shi don fahimtar yaya yawan mutane yake a cikin al'umma, tsofaffi guda nawa ne mai buƙatar su, masu matsakaicin shekaru guda nawa ne mai buƙatar su, matasa su nawa ne, menene buƙatar su, yara da jarirai su nawa ne, menene buƙatar su, mutane masu bukata ta musamman, guragu, makafi da sauransu, su nawa ne mai bukatar su. Wannan shi ake cewa a dunkule population pyramid don ka san wannan. A cikin su kuma za nawa ne mata, nawa ne, nawa ne suke bukatar wani irin tsari na karatu, nawa ne suke bukatar wani irin tsari na lafiya, nawa ne suke bukatar wani irin tsari na zuwa. Shi ma wannan yana da matukar muhimmanci a ce a rana irin wannan mutum ya fahimci shi, ya gane muhimmancin sa a cikin harkar kididdiga. Haka zalika kuma akwai wato kamar wasu fatawoyi da mutane wato masana suka ba na Turai a waɗancan lokuta wanda har sun kwararo zuwa yanzu ma. Daga ciki akwai abin da ake cewa Malthusian theory. Shi Malthus ɗin nan wani mutum ne ƙwararre ne shi a harkar ƙididdigar ɗan Adam, ana ce masa Robert Malthus. Shi abin da ya zo ya yi shi ne ya yi ƙoƙarin ya auna wato yawan ɗan Adam da kuma yawan samuwar kayan bukatun dan Adam, misali abinci, gurin kwana da sauransu. Har yayi wani nazari da yake nuna cewa idan ba a tsaya an yi nazari akan ƙididdigar dan Adam da matsalolin da ke tattare da shi ba, za a iya zuwa a shiga lokacin da dan Adam yawan sa zai zo ya wuce yawan abinci da kayan bukatun rayuwa da ake da su a duniya. Shi ake cewa Malthusian theory. Dididi yana da nasa na kasan da sauransu, amma Turawan yamma da Amurka sun dau wannan fatawa da ya bayar, wanda yana daga cikin abin da wato suke amfani da shi wurin kudura-kuduran da suke yi na dangantakar su da kasashe na waje. Sai kuma daga ƙarshe abin da zan takaita a kansa shine cewar duk wannan kididdigar da ake magana an dade a Najeriya, wato ana samun takaddama a kanta. An yi kididdiga kamar guda hudu daga lokacin da aka ba Najeriya yancin kai zuwa yau. Amma a duk kididdigan nan guda hudu da aka yi, wanda ba sai na tsaya na faɗi lokutan ba, ba wacce ba a yi takaddama akan rashin tabbacinta ba. Almisali wannan ta ƙarshen an yi ta rigingimu a kanta, har mata kai yanzu ya zama kamar wani shaci faɗi ne in ka ce ga yawan mutanen Najeriya. Almisali in ka ce mutum miliyan 100 ne, baka da hujjar da zaka nuna akan wannan. In ka ce mutum miliyan 100 da 50 ne ko 60 ko 80 yadda ake faɗi, ba ka da abin da zaka iya nunawa ka ce eh ga takarda yadda aka kididdiga ga yadda aka samu. Haka zalika in ka ce za su nunkusu zama miliyan kaza, shi ma ba ka da wannan. To wannan rashin tabbacin shi ma abu ne da yake mai matukar muhimmanci a rana irin ta yau. Mutane, al'umma da kuma wato hukumomi su tattauna akan sa, su gane shi domin samun mafita.
To godiya muke doctor Malam Dallali Baba Dara. Ya shi yanzu doctor ya mana magana akan musamman gaba ta ƙarshe da ya magana akan magana kiddiga din nan, ko kuma al'amuran ku su ne ma yaya za a samar da kiddigan nan? In aka samar da ita, jinsi nawa ake da su a cikin al'umma, masu shekaru nawa ake da su a cikin al'umma, kuma wannan shine zai baiwa hukumomi dama su yi abin da kuke kira planning?
Kamar yadda Malam Dr. Hadi Soro ya bayani tun farko cewar musamman wannan gaba ta su ta ƙarshe da ya magana cewa ƙarancin alƙalman da suke nuna buƙatun 'yan Najeriya ta fuskar yawan jama'a su, kamar misali maza nawa ne, mata nawa ne a Najeriya, wannan za mu yi a yadda muke ganin sa har kullum shi ne meye ma makasudin yin census da muke cewa yawan ƙidayar jama'a da ake tun daga farko har ya zuwa an yi kusan census kala huɗu a Najeriya. To amma har yanzu a hukumance ko kuma a zahirance ɗan Najeriya har yanzu bai rabe tsakanin jiya da yau ba ta wajen ƙididdiga. In an ce ƙididdigar ƙasa ko kuma al'umma, gwamnati tana yin population census ne don ta gano yawan al'umma ta takamaimai guda nawa ne, maza nawa ne, mata nawa ne, kamar yadda Dr. Hadi ya faɗa, yara nawa ne daga shekara kaza zuwa shekara kaza, dattawa daga shekara kaza zuwa kaza shekara nawa ne, amin su nawa ne. So that a ƙarshe in aka tattare sai ka samar da abin da muke cewa general blueprint, ma'ana wata mafita ta bai ɗaya da zai ba gwamnati haske na ta tsare-tsarenta don kowa ya amfana da gwamnati. Sansa shi zai ba gwamnati wannan. To amma a Najeriya an ka kula sai ka ga cewar gwamnatocinmu da dama ban sani ba ko sani mai dalilai na siyasa, za ka ga abinda kundarin abinda census ya nuna, ma'ana daga aka yi census, abinda datar da aka samu daga yin census da aka yi, da abinda yake reflecting national policies, mu ma'ana manufofin gwamnatocinmu, sai ka ga sun zama faral abinda Bature yake cewa ko sun yi hannun ga kuma shi census duk inda ake a duniya ana yin sa ne domin a gano bukatun al'umma domin a gano ya za a taimaka bangaren lafiya bangaren ilimi bangaren tsaro bangaren ruwan sha bangaren lafiya komai da ka sani census yake bada dama a san me ake da bukata a kasa baki daya matasa me suke bukata tsofaffi me suke bukata magidanta wanda ma ba su da aure da ma wanda za a haifa nan gaba possibly me yake da bukata ai masa so that idan aka yi census din nan data da aka samu shi zai ba gwamnati dama haske na te tsare-tsaren ta to amma sai kaga har kullum mu a Najeriya musamman not only Najeriya ba amma misali kawai Najeriya ba wannan kamar ya zama kamar wani African phenomena din ma kusan Africa
nahiyar
Africa thank you sai kaga abin da ake samu a data census ya bambanta da abin da yake ake ariya wajen yiwa mutane to kaga kenan sai muka wata kila a ko sita lilele na siyasa musamman a jihohin Afrika
tunda misali ko matsu da wato ku layin ku ne kuna kuma nazari kusan yau da kullum ana koyar da dalibai da sauransu duk da muhimmancin wato magana da sanin kidayar mutananka akwai abin da aka gano cewa musamman kasashen mu na nahiyar Afrika ba sa iya samar da wannan daftar na yawan alƙalmai
abinda bincike nuna mana kwana-kwana nan ba da jima'a ba shine Bature yake cewa political interest ma'ana ra'ayi na siyasa da dama gwamnatocin mu suka zo a matakai daban-daban na cewa gwamnatoci ko a matakin kanarin hukuma ko jiha ko tarayya abinda shugabanni suke zuwa daban da abinda kuma suka tarar na national planning policy daban saboda sai ga abinda misali in ciya man ne ko gwamna ko shugaban kasa abinda ya kudurta zihi sai ga bai daidai da abinda census din da aka yi ya nuna ai ba domin shine bukatun mutane bukatar sa a'a ya wani abu sabo ko kuma ya wani abu wanda za a ce shi yayi shi domin samun biyan bukatar kai na siyasa siyasa ita ke sabo haifar mana da matsala a Najeriya akwai abinda muke cewa political interest yana akwai shi a Najeriya a turanci ma'ana ra'ayi na siyasa amma ba mu da national interest amma yin su ma'ana a zakatun wannan bincike ya nuna mana haka akasarin shugabannin siyasun mu political leaders mu suna da political interest ma'ana buri na siyasa amma ba su da national interest koda national interest su ma'ana buri na kasa abinda kasa take so ta cimma koda burin na kasar gashi nan a bayyace an san shi ana so a cin masa amma sai ga an samu abinda muke cewa diversion kauda kai daga abinda kasa aka dora ta akai dan a cimma akan abin da mu kuma muke so mu cimma a siyasance misali zan baka misali in ka je kasashe na duniya irin su yau kasashe irin su America irin su Britania su Faransa kasashe nan ne da muke ji manya yau akwai abin da suke cewa national interest ma'ana muradin kasa wanda duk bambancin ra'ayin siyasar ka in ka zo shugaba ne kai gwamna ne kai ko ma me kai aka zabe ka misali dole ka tabbatar da wannan national interest in political interest in ka ma'ana ra'ayin ka na siyasa ko muradin ka na siyasa ba zai taba tamfarin ko ya conflicting da national interest ba yazo ba daidai kware kuwa to amma mu a Africa sai kaga har kullun da reverse is the case ma'ana jiya dai ba yau ba sai kaga abin da aka dora kasa dan a cimma nasara akan national interest wanda duk mun yaja ta yadda gudanar da census nan da akai cewa an gano hanya kaza ita ce mafita hanya kaza ita ce mafita hanya kaza ita ce mafita to amma sai mu kauda kai daga abin da muka gano daga census din nan kuma census din nan ka kamanta kullum muna nazartar su ne mu a karatun demography tunda kullum karatun da muke kenan yawan jama'a ba karbin kudi gwamnatoci suke warewa ba wajen gudanar da shi to amma sai ga duk da makudan kudi da ake narkawa a gudanar da national exercise na census sai kaga an kauda kai daga abin da aka gano din gashi a zahirance abinda ake mutane suke da bukata shine amfanin census dama a gano bukatun mutane ta hanyar sanin yawan su da bukatun su to yayin da aka gano wannan din sai kuma an kauda kai an koma abinda muke cewa political interest wani ra'ayi kuma na siyasa wanda bai daidai da national interest ba
malama marayif malam dalladi ya jaddada mana muhimmancin kirdigar al'umma me kike ganin cewa irin wannan rashin kulawar da alƙalman da aka samu yana shafar rayuwar ƴan ƙasa musamman ku mata
wannan rashin kulawa da girduga ko kuma in ce alƙalma da aka samu na kidaya ya janyo mana matsaloli da dama misali zaka gani akwai matsala ta talauci da fatara saboda menene magana muke na cewa an yi girduga a girduga a gano menene matsalar ƴan ƙasa an gano matsalar an samu girduga an san menene matsalar amma ba a implement ba a aiwatar ba kenan to wannan zai iya jawo kaga an samu matsala ta talauci zaka an samu matsala ta ba a kula da lafiyar mutane ba zaka ga an samu matsala ta rashin aikin yi matsaloli gashi nan na harkar ilimi ba a samu yadda ya kamata ba to kuma wannan zai kawo rashin ci gaba ga kasar gabaki daya yanzu misali idan ka duba kaman mu nan Najeriya misali kaman a ce mutanen da suke zama ci ma zauna kenan sun kai kusan kashi 40 zuwa 50 na mutanen kasa kashi 40 zuwa 50 na mutanen ƙasa kawai ci ma zaune suke. Ci ma zaune in the sense that waɗanda aka haifa daga zero kaman kenan waɗanda aka haifa yau zuwa shekara 15 suna cikin wannan din da muke kira ci ma zaune. Waɗanda kuma suke daga shekara 50 zuwa sama su ma duk suna cikin ci ma zaune. Ana kaman kenan dependent population wanda sun dogara ne kacokan akan bukatun su ne yau da kullum ya dogara ne kacokan akan wanda yake kula da su. Misali kana da uwa, kana da uba, sannan kuma kana da mata, kana da yaya. Kaga kenan kai kadai din nan ko kuma kila daga kai sai matar kai zaka kula da iyayenka kuma kai zaka kula da yayanka. To kuma abinda kake samu saboda population din namu ya riga yayi yawa, kudin da ake samu na mutane tunda mutanen sun riga sun huce yawan abinda ake samu, sai ya zama kudin da kake samu kai a matsayinka na mutum daya bai kai da zaka gama biyan bukatar karan kanka ba, bare kuma ta kai ka biya bukatun waɗannan mutanen da suke ci ma zaune. To wannan shi zai saka kaga talauci yana ta ƙara yaduwa a ƙasa, ana ƙara samun ilimi ba mai inganci ba, harkar lafiya duk harkar ababen more rayuwa zaka gani ba a same su yadda ya kamata ba, saboda me? Mutanen sun fi karfin abin da ke ƙasa. Bacin nan kuma akwai matsala ta gwamnatocin su da kansu ba su da gaske akan harkar tsare-tsare na ciyar da mutane gaba. Yanzu misali kashi 70 zuwa 75 na mutanen mu suna ƙauyuka. To da suke ƙauyukan nan a ƙauyuka muke da ƙasar noma, misali kamar nan arewa in dai magana ake na noma a ƙauyuka ake yin sa, kuma kashi 75 ko 70 na mutanen mu suna ƙauyuka. To me dalilin da zai sa mu tsawana mu ci gaba da zama cikin talauci? Dalili shine gwamnati bata dauko wannan alƙalman ta yi amfani da ita ta shigar da harkar noman nan. An yi amfani da dabarun zamani na yin noma yanda za a samu anin gona mai kyau ko kuma sai mai yawa wanda zai zama har ya wuce ma abinda za a ci, yanda za a samu rara wanda har zai saka mutane su zo ya zama ci aya taimaka an samu ci gaba. To sai ya zama saboda mutanen da ke zaune a karkaran mu ba a basu, ba a nuna musu harkar noma yadda ya kamata ba, ba a basu ilimin noman kansa ba, dan haka kawai noman yi suke yi da ka mutun ya noma abincin bayan ya noma ya dauko ya kawo birni ya saida ya kuma koma cikin talauci, ya koma cikin yunwa, ya koma cikin fatara. To wannan duk matsala duk laifi ne daga gwamnati ba laifin mutanen ba, saboda abinda aka haska musu shi zai saka su samu yadda za su ci gaba. Dan haka idan har an shirye ana son a ci gaba a Najeriya, to dole ne a amfani da alƙalman da aka yi na kidaya. Mu amfani da shi ba wai kawai amfani da shi na ce eh to gashi na muna da shi ba, a dauke wannan magana da Malam Dallaji yake na cewa a cire political interest, that means ra'ayin siyasa, a kawo ra'ayin dan ƙasa. Ko me za a idan har ba a duba ra'ayin dan ƙasa ba, to lalle ba a shirye ci gaba ba.
To anan za mu tsaya a wannan hirar, sai kuma mako mai zuwa za mu dawo da ci gaban wannan hirar a zauren muhawarar yau da gobe, inda ma za mu ji za su tattauna kan wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da ke hasashen cewa daga nan zuwa shekarar 2050, wato nan da shekaru 33 kenan, Najeriya za ta zama ƙasa ta uku wadda ta fi yawan al'umma.
Subhanallah.
To yanzu dai kin ga bayanan da suka yi, ke me ya kike kallon wannan lamarin?
To ni Maryam naji bayanan da malamai da su doctor da malam malamin Dalla da suka yi, amma ni kaman Maryam malama Maryam ta yi magana kaman akan iyali, ta yi magana akan ni sai in ga Maryam ko idan magidanci a gidan shi ma kididdiga ta fara tun daga gida ne kafin ma a kai ga gwamnati. Idan kana da gidan magidanci na yayi aure zai iya hangawa ya ga nan da shekara 10 wannan matakin albashin shi ya kai, yaya nawa ya kamata ya haifa? Mutanen mu suna tunanin wai a kididdiga haihuwa ba addini bane ba wani. To ba in ka zauna ka kalli rayuwa yanzu Maryam zaka ga cewa
idan ka wuya kan
yau fatan zaka haifi yaya 6 amma baka iya biya musu kudin makaranta. Reni ma zai shiga tsakaninka da ƴaƴanka ma da matarka, amma idan yau ka haifi ƴaƴa 4 wanda ka san zaka iya biya musu kuɗin makaranta, zaka iya ci da su, zaka iya tufatar da su, rayuwa za ta yi daɗi.
Haka ne, Allah ƙara fa'a.
To idan kana da amfani ba gwamnati ka ɗiba ga mu kanmu ma gidajen mu.
Haka ne, kamar yadda suka ce za a ƙara nazarin makomar al'umma ya suke kuma rayuwa da kalubale yadda kuma za a magance duk wannan matsalolin da ke damu mu. Kuma zan so na san masu saurare ma za su so su ji shin me yasa ne da ai maganar tsarin iyali ko ƙayyade iyali a gaba baya cikin addini ko dai wannan? To sai dai kuma a biyo mu a mako mai zuwa insha Allah. Yanzu sai mu je ga dan iya inda wanda ya magana akan ya ja kunne game da maganar batanci.
da wani matashi na iske dan iya yau na ta ya gaga nace dan iya me ya faru ne kake ta faman jijjiga yace na ikar wannan matashin ne yake son nuna mun ya balaga wai shi Nigeria ce ma yake so ya ga an tsaga har ma yana ikirarin cewa idan ana neman rigima su ne nan matasan da za su buga ganga saboda wai su matasan kasar nan sun gane an maishe su shara irin ta jijjiga don haka suke ganin ko dai a raba kasar ko kuma suyi ta zanga zanga shine fa nake ta jawo hankalin shi cewa ya kamata su matasa su farga dan kuwa idan su matasa suka ce za su ja dungar da za su yi ta darga to a ƙarshe su ne za su cuti idan ƙasar ta yi ragaraga nace lalle dai kam dan iya da alamu kalaman da matasan ƙasar nan ke ta faman yi yanzu sun sa ƙasar ta dau dumi dan kuwa ta bayyana karara cewa bangaren kudu da arewa fa ruwa ya tsami kalaman batanci da balla ƙasar kawai matasa san kasar ke tai kamar wadanda suka daddaki zakani a idan matasan kasar duk wani mai kakkausan kalamai shine jarumi sun ga gane cewa rayuwar su ce suke faman haka wa rami don ko su ne manyan goban da za a bari da tagumi tunda tun yanzu ma gashi nan an fara gabza karo da zaman zulumi wanda shi kanshi ciwo ne da sai an yi maganin shi tun yanzu da yake karami dan iya ce to kai matashi sai ka gaya wa dukkanin yan uwanka matasa su yi hankali su guji yada muggan kalamu irin na zaman dandali dan kuwa kalamanta da hankali ka iya balla kulle wanda zai iya haifarwa da kasar jidali su kuma shugabanni sai mu ce su sauya hali su kaura cewa mulki irin na kashin dankali ta yadda ake tattake na kasan da su ne tubalin asali a maimakon haka a taimakawa marasa karfi da ilimi ko jali dan kuwa idan akwai abin yi fa babu wanda zai yadda da tashin hankali ballantana ma har ya yadda a rusa wa ƙasa arzikin da take ta faman tattali
to kina bayanan dan iya maganar wannan to yanzu kin ga bari mu jima me jama'a gari ke fadi game da wannan maudu'in mu na yau kin ga Ahmad Suleiman Bajoga yace tunda gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da kidayar jama'ar kasar bata fito da cikakken bayanai ba kan kowace jaha ga yawan jama'arta shiru ko ake ji wasu ma sai su ce basu ma ga amfanin ta ma kwata kwata ba
ga kuma Ahmad Suleiman Bajoga yace wallahi rabona da inji an ambaci maganar kidaya ko da a gidajen radio ne
ai
ya dau lokaci mai tsawo sai yau a filin yau da gobe
to Allah kara sa'a dace Allah ya kara sa mu gyara kuma da amfana da abin da muka mata tattauna sai bari mu ji wannan sautin
lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace yan uwana a ba kyawa ba khiyana
mun gode
sosai ga da wannan
amfani da ilimin da ake amfa wannan ba ake samu
nazarin dai mu tattauna ne akan nazarin kidayar muhimmancin kidayar al'umma ya da shine za a samu kumar al'umma ya suke rayuwa waɗanne kalubale suke fuskanta wani ci gaba wasu hanyoyi kuma za a bi su magance duk matsalolin da suke fuskanta so karshen shirin kenan na yau sai kuma mako mai zuwa za mu ci gaba
gaba da wannan hirin da muka dauko inda zamu ji daga masana da kuma su kansu masu gudanar da gidayen yaushe ne za a ƙara za a sake gudanar da dama ana ta magana an ce za a sake to shi za a sake yi to zamu ji duk wannan yanzu a madadin Safinatu Sodengi da engineer mu Suleiman da Mr Daniel Brown da ya bada umarni da Ibrahim Jarmai da ya sada mu ta Facebook Live ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama daga nan Washington DC ku huta lafiya